sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rado, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an yi da lafiya. Yau ranar Litinin 8 ga watan Maris na shekarar 2021. Sarkin Hashim Gumelli tare da babban hukumar kere da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri daga nan birnin Washington DC. A cikin shirin za ku ji daga bakin wasu ɗan gudun hijirar jihar Borno da gwamnan jihar ya kai musu wata ziyarar bazu ta ƙarshen mako. Haka kuma za ku yi cewa gidauniyar ƙasar Birtaniya ta Mo Ibrahim ta karrama shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu Lambar Girma. Muna kuma ɗauke da rahoton musamman game da lamarin tsaro a Najeriya. Sai kuma labaran wasanni da zai zo muku daga nan Washington. Amma da farko sai an fara shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeli. Akalla masu zanga-zanga biyu sun mutu a Myanmar a yau Litinin a wata zanga-zangar jama'a ta kinjinin juyin mulki inda sojoji suka kifar da gwamnatin farar hula a watan da ya gabata. Mace-mace na bayan nan sun faru ne a garin Michikina a headquarter jihar Kachin da ke arewacin kasar. Hotuna da wakilan sashin Bama na muryar Amurka suka dauka sun nuna mutane da lamarin ya rutsa da su da harbin bandiga kwance cikin jini akan titi. Ma'aikatan gaggawa suna kula da wasu su. Wani hoton ya kuma nuna ana taimaka ma wata mace da ta samu mummunan rauni a hannu ta tsaya da kafafunta. Mace-macen na bayan nan ya zo daidai da wani babban yajin aiki da kawancin kungiyoyin kwadugo guda tara suka kaddamar a wani yunkurin marawa zanga-zangar kinjijin juyin mulkin baya da kuma matsawa gwamnatin sojan lamba. A yau Litinin fadar shugaban Siriya ta sanar cewa sakamakon gwaji ya tabbatar da shugaba Bashar al-Assad da uwar gidansa Asma sun kamu da COVID-19 bayan da suka danji alamomin cutar a jikinsu a cewar fadar shugaban kasa a yau Litinin. Bayan sun ji wasu alamomi masu kama da cutar COVID-19, shugaba Bashar al-Assad da uwar gidansa Asma sun gudanar da gwajin PCR kana sakamakon gwajin ya tabbatar da suna dauke da kwayar cutar, inji wata sanarwar fadar shugaban kasa. Yanzu haka suna cikin koshin lafiya kuma yanayin jikinsu na nan yadda yake, inji sanarwar. A yau Litinin Birtaniya ta bude dukkan makarantunta. Bude makarantar na zuwa ne yayin da kasar ke ganin mace-mace sanadiyar coronavirus mafi sauki tun cikin watan Oktoba. Kungiyar tarayyar Turai ta yi kashedi da mambobinta kar su sayi rigakafin COVID-19 daga kasar Rasha. Tun da yake kungiyar ta EU bata kammala nazari akan kamfanin harhaɗa magani na Sputnik ba. Duk da wannan kashedin, kasashe da dama sun yi yunkurin sayen rigakafin. Cibiyar sa ido akan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta faɗa da safiyar yau Litinin cewa akwai kimanin mutum miliyan 117 da suka kamu da cutar coronavirus. Amurka dai ita ce kan gaba wurin kamuwa da cutar fiye da kowace ƙasa, inda mutum miliyan 30 suka harbu. Ghana India mai mutum miliyan 11 da 200,000 take ta biyu, sannan Brazil mai mutum miliyan 11 take bi musu ta uku. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya bar kasar Iraki yau Litinin bayan ragadin wuni hudu da ya kai a kasar, inda ya gada da shugabannin Krista da na Musulmi ya kuma musu wa'azi akan zaman tare cikin aminci. Shugaban Iraki Barhan Saleh yana cikin waɗanda suka yi bankwana da Francis a filin saukan jiragen sama na Bagadaza yau Litinin. A ranar Lahadi, Papa Roman ya kai ziyara a birnin Mosul, wata babbar tungar mayakan IS, inda ya yi addu'a ga mutanen da suka mutu a yakin Iraki a wani dandalin birnin. Pope Francis ya kuma yada zango a Karakosh, wani tsohon garin mabiya addinin Krista inda rundunar ISIS ta mamaye. Kasancewar Krista a Iraki ya samo asali tun ɗaruruwan shekarun addinin a baya, amma Krista da suka rage a yau ba su fi 'yan ɗaruruwan Dubai ba. A ƙarshe, China tana gudanar da atisayen soja na wata guda akan tekun nan da ake takaddama a kai domin nuna wa ƙasashen yammacin duniya cewa ba za su iya kwace wannan ruwa mai muhimmanci ba. Kana sauran ƙasashen yankin Asiya da ke ikirarin suke da iko ruwan su daina dogaro da taimakon Amurka game da ikon yankin, inji wani mai sharhi akan yankin. Hukumar kula da harkokin ruwa a Beijing ta sadar a watan da ya gabata cewa za a gudanar da atisayin ne daga ranar 1 zuwa 31 ga watan Maris a tekun kudancin China. za su killace wani yanki da kusancin sa da ruwan Lezo da ke tsakanin Hong Kong da Vietnam zai kai kilomita 5 in yi hukumar a wata sanarwar shafin yanar gizo a cikin China na lokaci mai tsawon martani ne ga dokoki 10 akan walwalar zirga-zirgar jiragen ruwa wanda suke baiwa jiragen sojan Amurka damar ratsawa a tekun mai girman kilomita 3,500,000 a bara da ma watan da ya gabata inji masu sharhi sun ce jami'an China suna jin akwai bukatar matakin gaggawa saboda Faransa da Burtaniya da ma yiwuwar wasu kasashen yammacin duniya ka iya aika da jiragen ruwan su
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC madalla kamar yadda wata kila aka ji a farkon shirin gwamnatin jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya kai wata ziyarar bazata zuwa sansanin yan gudun hijira dake Bukolis a garin Maiduguri a ƙarshen mako kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton da Haruna Daudabi ya hado mana
A ranar Asabar ne gwamnatin jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya ziyarci wani sansanin yan gudun hijira da ake kira Bukolis dake nan cikin garin Maiduguri wanda shi da kansa ya kida yan gudun hijiran da kuma yarba musu katin karban abinci da yace su ne yan gudun hijira na kwarai mafi yawan waɗannan yan gudun hijira dai sun fito daga kananan hukumomin Abadan da Mobar wanda kasadin su ke tsugune a wannan sansani wannan wanda ya ziyarci wani sansanin yan gudun hijiran da misalin karfe 10 dare yace cikin adadin mutane 1000 da ake bashi da cewa waɗannan su ne yan gudun hijira dake wannan sansani yace ya gano shi da kansa cewa akwai wasu 650 dukansu sunayen boge ne wanda kasalin su ba cikin sansanin gujiran suke ba yace kawai mutanen da ya gano sune 450 wanda sune tabbatar cewa waɗannan ne yan gudun hijira da kuma ke kwana a wannan sansanin mun kuma yi tattaki har zuwa wannan sansani dan jin abin da mutanen ke cewa game da wannan tantancewa da gwamnati yayi
sunana Usman Muhammad daga Abadan local government Chester House a kashi uku kashi ɗaya ne suka samu takarda shi biyu samu mu muna waje musamman ma ni ina bakin gate din lokacin da gwamnati ya shigo mutane da yawa ba su shigo ba an tara mu a bakin gate mun fi mu 50 an ce ba za mu shiga
kai ka samu kati
ban samu ba
yanzu na gaci da karba baka samu ba kai ma
ban samu ba
ni sunana Falmata Haruna daga Agodam local government cikin Malfatere
na'am to gan lokacin da gwamnati ya zo ranan Asabar ya raba kamar katin karban abinci kin samu wannan katin
wallahi ban samu ba
me yasa bai faru
ban nan yata tana asibiti ni ne nake zaune a kanta kuma asibiti a general
sunana Ibrahim Hayya
daga ina ka zo da wata karamar hukuma
a birnin local government
na'am gwamnati ya zo ranan Asabar da dare ya raba katin abinci kai ka samu wannan katin
ni ba samu wannan katin ba dole kuma ranan Asabar ina cikin shidiwar aure dan lokacin da gwamnati ma ya zo ni da kaina ban samu shiga wannan gidan ba
dan na ku shiga ne ko
an hana mu shiga duka daga ni har overall
da dare ne
da dare da dare
kace kace kana aure ba ka ba nan kake zama bane ko a cikin garin kake zama
ina cikin IDV camp
sai da iyalinka
da ni da iyalina saboda lokacin da ana shi harkar shidiman biki ne muna muje mu dawo har dare ya zo mana muka zo zamu shiga wannan cikin camp din aka ce gwamnati ya zo yana raba ticket ba zai ma mu shiga ba kuma at least akwai kusan mutum 20 wanda su IDPs ne muna bakin gate
Aisha Ali
Aisha Ali ko
eh
to kin samu wannan kati da kuma raba
ban samu ba ka baba na ne ya rasu ina wajen tukunna an zo an ce ba
in ji wajen rasuwa
eh
su da goce karamar hukuma ji ba
mabar ne
mabar ko
eh
ku shekara ki nawa wannan kam
tun fi ya man dawo
ne ki dan ki bayana ina yanzu
a bayyana ban da mu ji da yaro
Allah ya saka Allah ya saka kuma habi jara su kuma kin tafi wajen rasuwa
eh a wajen ga yara yara na hudu da niliya
ni ne Muhammad Mala Bukolis kancan na Abadan local government
Abadan ko to ran da gwamnati ya zo nan ya raba kamar katin raba abinci ku kusa wannan
eh na samu gaskiya ga ya musu gwamnati saura mutane dan Allah ba samu badan ku yi kokari saura mutane su samu yace to tunda haka yace ina su tafi yace sun tafi wajen aure ne shine tunda haka sauran da mutane ba samu dan Allah ya zo sauran nan mu samu mutane tunda abinci na yanzu yana karanci yanzu zaman haka din ba dan Allah ya zo ya hada mutane su samu mura kan murun ko meleji ma dai mu samu duka mutane mu
kusan dukkanun waɗannan yan gudun hijira musamman ma waɗanda ke da damuwa suka yi mana cincidundo dan nuna kokan su game da halin da suka fada musamman ma na rasa wannan katin Haruna Daudabi muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna Daudabi a yayin da shugaban kasar Niger Isu Muhammadu ke dab da kammala wa'adin mulkin sa na biyu kuma na karshe gidauniyar kasar Burtaniya ta Mo Ibrahim mai burin kawar da mulkin kama kariya a nahiyar Afirka takarda ma shi da lambar yabo saboda gamsuwa da abin da ta kira matakan karfafa demokradiya da na samar da cigaban al'ummar kasar Niger. A wata hira da wakilin mu ne mai sulhu mun barma yayin da daraktan fadar shugaban kasar Niger Alhaji Ahmadu Muhammadu ya bayyana cewa shugaba Isufu ya cancanci a bashi wannan lamba.
Na harko dai sai wanda ya saki mulki ba cikin ya azaba ta garrama ba. Na biyu sai wanda shekarun da yayi shina mulki ya gora mutane shi ya zo don shi bauta mu kasa. Na uku sai wanda ya gwada ma jama'ar duniya duka ke shi abin da suke bukata shi karfafa mulkin kasa, shi karfafa kaddarorin mulkin kasa. To duka wannan ka'idodi Muhammadu Isu ya cika.
Ya kuke ji ku da ke makusantansa cewa gashi shugaban kasar Nishari ya samu wannan babbar lambar yabo?
Mun ji daɗi wannan kuma gaskiya garinmu abu ne wanda ya kamata ya dace da shi, don in ka bincika duka cikin Afirka a yanzu dai da wuya a samu dan tahalaki wanda ya dacewa bisa ga samu wannan farashi ba Muhammadu Isu ba. Kenan abin murna ne gare mu kuma abu ne wanda zai zama tarihi cikin kasar Niger a ce dan Niger ya samu wannan farashi wanda shike abu ne mai wuya samu. In kun gani shekaru shekaru a bincika a bincika ba a samu wanda za a ba wannan farashi ba, amma yanzu gashi ban abu ya zo ga Niger kuma ya zo ga Muhammadu Isu.
Kana ganin ranka daɗe wannan zai iya zama wani abun koyi ko ya zama darasi ga shugabannin kasashen Afirka su ɗauki misali daga yadda shi shugaba Isu ya gudanar da mulkin sa tsawon waɗannan shekaru goma?
Dan dai zai zama abin koyi dan duka kasan 'yan siyasa duka waɗanda ke iko da waɗanda ba su samu iko ba suna nan suna daga mai hannu bisa ga lalle alhamdulillah sun gode bisa ga kokarin da yayi. Kullun da kullun muna samun message wanda mutane ke aiko mana bisa ga lalle gaskiya Niger a daga matuta bisa ga tsarin mulkin da ake. Kenan zai zama abin tarihi kuma zai zama abin koyo ga shugabannin kasa wanda ke mulki yanzu da kuma wanda ke bazan mulki.
Alhaji Ahmadu Muhammadu shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasar Nijar a tattaunawarsu da suna kenan. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan faifan.
Kalwa sun fi na kafar kowa, ɗin yi agungu
yanzu kuma lokaci ne sani shi ai ba malam fashi zai shigo mana da rahoto na musamman kan matsalar tsaro da ta'addabi Najeriya. Sani gare ka.
A Najeriya batun tsaro ya shiga cikin halin tsaka mai wuya. A iya cewa haka ganin yadda lamarin ya kai ga sata yaran makaranta abinda idan ba a tashi tsaye ba aka dakushe shi yanzu to kuwa zai yi babban illa ga bunƙasar ilimi a arewacin Najeriya musamman ma ilimin yara mata da aka fi buƙata dangane da al'adunmu. Kuma dama ai an ce ya lafiyar jiwa bare kuma ta shata ba. An sace dalibai maza ƴan sakandaren garin Kagara a jihar Niger aka sace mata su 279 na sakandaren mata ta Jangede a jihar Zamfara. A nan ne ma kora ta kai bango dukkawa da cewa gwamnatocin jihohin biyu sun sami nasarar ceto waɗannan yara daga hannun maharan da suka sace su. Amma hankalin al'umma bai dawo jikinsu ba. Musamman ma ga yara mata da suke karatu. Yanzu gwamnatin tarayya ta yi rinkuro domin majalisar tsaron ƙasa ta yi taronta a ranar Talatin da ta gabata inda ta ɗauki tsauraran matakai masu gauri. Ita ma ƙungiyar gwamnonin jihohin tarayyar Najeriya sun ɗauki matakin zakulo duk masu ruwa da tsaki a ayyukan ta'addanci don a hukunta su komin girman mutum da matsayinsa a cikin al'umma. Ba sani ba sabo. Ita ma ƙungiyar gwamnoni na jihohin Arewa a taron da ta yi ita ma ta tsaye da shawarar bullowa lamarin ta bayan gida to amma ta bude wani kafa guda da sasharaɗi ɗaya kamar yadda shugaban kwamitin tsaro na ƙungiyar gwamnonin Right Honorable Aminu Bello Masari na jihar Katsina ya bayyana mani.
Magana tattaunawa ko wayar salo ka dauke ta ba wanda ya ce ka'in da na'in ya rufe ta to amma a yi ta da wanda ya kawo kanshi don kanshi kuma abin da nake cewa mutanen nan wanda suka fi addaba makwabtansu to idan makwabta da makwabta suka zanna lafiya ai wani ba zai zo ya rabu faɗa ba to saboda haka akwai buƙatar waɗanda duk suke jin za su ba abin nan to su daina kaiwa makwabtansu hari su daina kwasan musu iyali su daina kwasan musu dabbobi su daina kashe su kuma su daina hana su noma gonakinsu in aka samu wannan a wa'annan kauyuka da dazuzzuka ai ba su gudan sanda ba za ka ga sojoji mutum da daya da ake zanda lafiya akwai su.
Kara da karau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi furuci mai gauni ranar Juma'an nan da ta gabata sa'ada yake likawa sabbin manyan hafsoshin rundunar sojojin ƙasa da na ruwa da na sama wato makamin Lieutenant General, Vice Admiral da kuma Air Marshal a can fadar gwamnati da ke Abuja. Shugaba Buhari ya tunatar da su cewa a taron da suka yi na tsawon sa'o'i 4:30 da ta gabata ya faɗauki matsayinsa na babban kwamandan askarawan Najeriya. Ya ci gaba da cewa
accepted responsibility for your actions in the field. It's up to you to identify your competent officers.
Na dauki nauyin duk abin da ka iya tasowa a yayin gudanar da wannan gagarumin aiki a fagen fama da kitabon ya rage naku ku zaɓi ƙwararrun manyan hafsoshi ku tura su zuwa fagen fama ba tare da yin la'akari da matsayin nauyin mukami ko kuma matsayin ilimin sa ba. Abinda nake so shine a murƙushe ayyukan ta'addanci a Najeriya. Ku fa sani cewa makonni kalilan ne suka rage muku na kawar da ayyukan ta'addanci, saboda ina son manoma su sami natsuwa da kwanciyar hankali ta yadda za su iya komawa aikin gona da zarar damuna ta faɗi. Ganin cewa baki ya tsotsaya tsakanin gwamnatin tarayya da kuma gwamnatocin jihohin tarayyar kasar a dangane da batun tsaro, kinan ya rage ga mahara da 'yan ta'adda su tuba su miƙa kansu tare da makamansu don raɗin kansu ba sai wani ya biyo su ya yi magana da su ba. Su ma kansu informa, wato masu kai tsaye gumi ga su mahara, ya kamata su ma su tuba da wannan mummunan aiki da suke yi don ƙasar nan ta zauna lafiya. In ko ba haka ba, to za su cin kuna makadan gari. A halin da ake ciki dangane da damuwa da satar ɗalibai, gwamnatocin yankunan da wannan al'amari ya fi yin kamari sun dauki matakai na rufe makarantunsu na kwana, sannan sun fara yin tunanin maida makarantun ma na jikakka dawo kowane ɗalibi ko ɗaliba su je makaranta na kusa da gidansu. A saboda damuwar da ta yi, gwamnatin jihar Zamfara ta fara yin huduba akan mahimmancin ilimin ƴaƴa mata don gudun iyaye kada wannan ya sa su fara janye ƴaƴansu daga karatu, su hana musu ci gaba daga karatunsu. Wannan nema ya sanya uwar gidan gwamnan jihar ta yi ta jaddada mahimmancin ilimin ƴaƴa mace sa'ad da take yin bankwana da wannan ɗalibai sa'ilin da za a maida su ga iyayensu.
Wadaje kuna je kaka dawo daga gida muna zuwa kun ji ko kuma ku ci gaba da bankwana kawo mana karshen matsaloli da yawa a Najeriya gaba daya. Kun ji ko
hakan ya sanya na tambaye ta shin ni ke sakonta ga iyaye.
Ina so in kira ga iyayen wannan yaran da wannan jaraba ta sauka a kansu da su yi a sauki abin nan ba komai ba ne, kaddara ne kuma yana iya faduwa kan kowa. Kada su yi discouraging ɗin 'ya'yansu daga zuwa karatu su na boko, a ci gaba da karatu. For the meantime an kukkulle duk wani boarding school, so muna advising yaran nan za a dawo da su je schools na kusa da gidajensu inda za su dinga jikaka dawo.
Tun da farko a jawabinsa, kwamishinan ilimi saƙon gwamna ya isar ga jama'a. Murai Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaji da Sani Sha'ibu Malumfashi. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
A gobe Talata ne za a kaddamar da buɗe wata babbar cibiyar horar da ƙwallon ƙafa mai suna Real Madrid Academy a birnin Fatakul na jihar Rivers da ke kudancin Najeriya. Gwamnan jihar Rivers Nelson Wike ne ya kafa cibiyar, bayan da ya sami damar kafa gidauniyar ƙungiyar Real Madrid a shekara ta 2019 tare da makasudin bunƙasa sha'anin ƙwallon ƙafa a matsayin sana'a abin dogaro ga 'yan jihar. An kuma kafa cibiyar ne tare da haɗin gwiwar ƙungiyar Real Madrid da ke ƙasar Spain da zimmar horar da matasan 'yan wasan ƙwallon ƙafa tare kuma da ba su ilimin zamani. An tsara za a ɗauki ya asalin jihar kyauta a makarantar, waɗanda kuma za su ƙunshi kashi 70 cikin 100 na ɗalibai, a yayin da sauran 'yan Najeriya daga wasu jihohi za su zanyi kashi 30 cikin 100. Dan kasuwa dan kasar Afrika ta Kudu Patrice Motsepe na kan hanyar sa ta kasancewa sabon shugaban hukumar kwallon kafar nahiyar Afrika wato CAF bayan da shugaban hukumar mai ci yanzu Ahmad Ahmad ya sha kasa a karar da ya daukaka a gaban kotun musamman ta sha'anin wasanni a yau Litinin ne kotun ta yanke hukuncin inda ta karbi wani sashe na karar da Ahmad ya daukaka amma kuma ta yi watsi da sauran inda ta rage masa tsananin hukuncin da aka yanke masa a baya a can farko dai kwamitin kula da da'a da bin doka na hukumar kwallon duniya wato FIFA ya yanke wa Ahmad hukuncin dakatarwa na tsawon shekaru 5 a shekarar da ta gabata to amma bayan sake zaman shari'ar kotun ta musamman ta same shi da laifin rashin ajiye bayanan yadda aka tafiyar da kudaden hukumar da karbar biyan kudade a hannu da kuma bada kyautukan da suka saba wa dokokin hukumar akan haka ta rage hukuncin zuwa dakatarwa ta tsawon shekara 2 da kuma rage yawan tarar da aka dora masa ta farko ta dala Amurka 200,000 inda a yanzu zai biya dala 50,000 hukuncin kotun na yau dai ya kawo cikas ga kudurin Ahmad na sake tsayawa takarar tazarce domin ko ba zai iya shiga a zaben hukumar da aka shata gudanarwa a ranar 12 ga watan nan na Maris ba hakan ya share fage ga Motsepe na kasancewa dan kasar Afrika ta Kudu na farko da zai shugabanci hukumar bayan da dukkan sauran yan takarar mukamin uku suka janye daga takarar a ƙarshen makon da ya gabata Mataimakin babban ministan Scotland John Sweeney yayi Allah wadai da abin da ya kira rashin shugabanci a kungiyar kwallon kafar Rangers bayan da magoya bayan ta suka tattaru domin gudanar da shagalin bikin murnar lashe gasar Premier ta kasar a Glasgow dubun dubatar magoya bayan kungiyar sun hadu suka cika filin wasa na Ibrox da dandalin George a jiya Lahadi inda suka yi bikin murnar lashe gasar Premier ta kasar ta bana da kungiyar tai tare da sabawa dokokin yaki da cutar COVID-19 Sweeney ya ce taron wani babban abin kunya ne da ke kokarin kawo koma baya ga ci gaban da aka samu na yaki da annobar duk da cewa an tunatar da kungiyar akan ya kamata magoya bayan ta su yi biyayya ga dokokin da gwamnatin Scotland din ta gindaya yan sandan Scotland din sun ce sun tsare mutane 28 daga cikin masu bikin bisa tuhumar aikata laifuka daban-daban da suka hada da cin zarafin jami'an tsaro neman tada fitina da kuma karya dokokin yaki da annobar COVID-19 Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka Abuja Nigeria
A gaida na sanyin na da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
Tusar filo a takaice akalla masu zanga-zanga biyu sun mutu a Myanmar a yau Litinin a wata zanga-zangar kinjinin juyin mulki inda sojojin kasar suka kifar da gwamnatin farar hula a watan da ya gabata. Mace-macen na bayan nan sun faru ne a garin Michikina headquarter jihar Kachin da ke arewacin kasar. Hotuna da wakilan sashin Bama na muryar Amurka suka dauka sun nuna mutane da lamari ya rutsa da su da harbin bandiga kwace cikin jini akan titi ma'aikatan gaggawa suna kula da wasu su wani hoton ya kuma nuna ana taimaka ma wata mace da ta samu mummunan rauni a hannu ta tsaya da kafafunta a yau Litinin fadar shugaban Syria ta sanar cewa sakamakon gwaji ya tabbatar da shugaba Bashar al-Assad da uwar gidansa Asma sun kamu da COVID-19 bayan da suka danji alamomin cutar a jikinsu a cewar fadar shugaban kasa a yau Litinin bayan sun ji wasu alamomi masu kama da cutar COVID-19 shugaba Bashar al-Assad da uwar gidansa Asma sun gudanar da gwajin PCR kana sakamakon gwajin ya tabbatar da suna dauke da kwayar cutar in ji wata sanarwar fadar shugaban kasa yanzu haka suna cikin koshin lafiya kuma yanayin jikinsu na nan yadda yake in ji sanarwar a ƙarshe a yau Litinin Burtaniya ta buɗe dukkan makarantunta buɗe makarantar na zuwa ne yayin da ƙasar ke ganin mace-mace sanadiyar coronavirus mafi sauki tun cikin watan Oktoba kungiyar tarayyar turai ta yi kashedi da mambobinta kar su sayi rigakafin COVID-19 daga ƙasar Rasha tun da yake kungiyar ta EU bata kammala nazari akan kamfanin harhaɗa magani na Sputnik ba duk da wannan kashedin kasashe da dama sun yi yunkurin sayen rigakafin cibiyar sa ido akan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta faɗa da safiyar yau Litinin cewa akwai kimanin mutum miliyan 117 da suka kamu da cutar coronavirus
to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabo kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau kuma sai gobe idan Allah ya kaimu za ku ji su abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tana gabatar da shirin da kuma Julie Levis Gresham wadda ta bada umarni ga ma injiniyan mu na yau Sarfila Hashin Gumen ne ke cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.